وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد يومنا وقت رمضان زمان بيون تبدير عن القرآن من جرما أولا برفاجيا من البركة أوبر جدن janar retire tole barau hafizahullah ana angogwari a cikin garin Kwantagora ta jihar Niger tafsirin ba zai kankama insha Allah daga kan aya ta 124 a cikin sura ta biyu mafi tsawon surorin Alkur'ani mai girma mafi yawan ayoyi na surorin Alkur'ani mai girma surar da ta tattaro kusan abinda ake ce addinin musulunci baki ɗaya da kuma shari'a wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kunce-kunce kama daga tauhidi zuwa nau'ukan ibada nauka na muamala kamar su auratayya da kuma cinikayya da yadda ake jihadi a cikin musulunci training din sojoji dan gwagwarmayar karar addinin musulunci da kuma tawainiya a cikin aikin da Allah ta'ala ya wajabta ma bayi da faɗa da abokan gaba duka ita ce suratul baqara kuma akan kissar daya daga cikin manyan bayan Allah ma'abuta tauhidi imamul hunafa annabin Allah ibrahim alaihi wa ala rabbihi salatu alaihi as-salatu was-salam Allah muke roƙo shi ya mana gaba ya nuna mana daidai ba mu yi kwamfin da aiki da yake da ya hada da kasancewa tare da ma'abudan ka kamar da muke roƙon sai nuna mana ishir haka ya ba mu kwamfawar ce mata da ya hada Allah ya ce wa idh sala ibrahim rabbuhu bi kalimatin
wa idh sala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
كما كأنبت سعد الله سبحانه وتعالى يجرب من ظنس أنهم النبي إبراهيم عليه السلام بكلمات da waɗansu dokoki aka umarce shi ya yi waɗansu abubuwa guda goma ba a faɗi mai abubuwan ba amma kuma Allah ta'ala ya ce fa a can mahunna sai Ibrahim alaihissalam ya cika wa'annan umarce-umarce da hane-hane guda goma wanda Allah subhanahu wata'ala iya gwada fahimtarsa da kwakwalwarsa da tunaninsa da irin fahimtar da yake ma ubangijinsa subhanahu wata'ala qala ta Allah ya ce mai inni ja'iluka lin-nasi imaman hakika zan sanya ka jagora a mutane wannan alƙawari ne da Allah ta'ala ya ɗaukar ma kansa zai ma annabi Ibrahim alaihissalam wannan gata kuma wallahi Allah ya cika wannan alƙawarin sai zama annabi Ibrahim wani bawan Allah ne san kowa din wanda ya rasa mutanen kirki bayan Allah sahihai salihai nagartattu suna san annabi Ibrahim alaihissalam har ma bara gurbi masu faɗin bin Allah da baki magana ba ta shiga cikin zukatansu ba ballantana gaɓoɓinsu su aikata su ma suna waso san Ibrahim suna cewa Ibrahim nasu ne inda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya raba gaddama ya ce inna aulan nasu bi Ibrahim
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
الله تعالى يقول إن أولى الناس بإبراهيم حقيقة ما في داعش ورمتاني كف ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام wani suka fi kowa cancantar a haɗa su da Ibrahim alaihissalam Allah ya ce lallazi na taba su ne waɗanda suka bi kamatin daga zamaninsa har bayan wucewarsa suna nan suna biye da shi a aƙida ta tauhidi aƙida hanibiya mai kauce makarya zuwa ga gaskiya da wa'annan su ne suka cancanta a haɗa su da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce to zan sanya ka imam ga mutane kala sai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa min zurriyati ya Allah na roƙonka daga cikin zuriyata ba ka sanya wanda za su zama imaman linnas a'immatan linnas daga cikin zuriyata ba na roƙonka sanya waɗanda za su zama jagorori ga mutane wanda kuma wannan bukata ta Ibrahim Allah ta'ala ya amsa ta amma dai Allah ya ce mishi la yanalu ahadiz zalimina nisan alƙawarina na daga darajar mutum mai da shi shugaban saura to baya rutsawa da wanda suke azzalimai dama Ibrahim cikin addu'arsa ya ce wa min zurriyati ka sanya wasu daga cikin zuriyata su zama a'immatan linnasi jagorori ga mutane Allah ta'ala ya ce mashi alƙawarinsa na irin wannan daga daraja da yakan yi ma wasu daga cikin bayansa to baya shafar azzalimai Allah ya raba mu da zalunci bashari yana cewa fadin Allah ta'ala da ya ce wa izbtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin ku ambata ku tuna lokacin da Allah ta'ala ubangijin Ibrahim ya jarrabi Ibrahim da waɗansu kalmomi shine bi awamira wa nawahin da waɗansu umarce-umarce da waɗansu hane-hane kallabahu biha wanda Allah ya tura ma Ibrahim ya ce ya yi su wa'innan kalimat an zo da su na kira kuma nuna ba abebe ne sanannu ga kowa ba shi sa nan a sharhi ce kila hiya manasikul hajj mai yawa wa'innan kalimat su ne ayyukan hajj wakila kuma ya ce aka kuma sake hasashen cewar almadmadatu walittin shaku wasiwaku وقص الشارب وفرق شعر الرأس وقلم الأظفار ونتف العقب وحلق العانية والختان والاستنجاء نيوا وإن سون كلمات سنة ونن أبوب كمرهكا بصور الباكي شاك الوا ين أسواكي سنن rage tsayin gashin baki a yanke shi ya zama wato ba askewa talba amma dai kullum a riga datse shi ya zama yana ƙasa-ƙasa don kar mutum ya zama wani samanje-samanje hakan na bakin gani ya sha nono ko ya sha abin nan madara shi kenan a ganta batsai-batsai a kan wato haɓarsa wannan babu kyau abu na gaba shi ne farko sha'ar za za ga wa'yansu musamman waɗanda ba musulmi ba ko kuma lalataccen musulmin da duk abinda ya gani ya ba shi awa ya zurge shi zai ce zai je yayi za ga suna wani irin aski suna tsaga kansu haka da askin sai ai wata ƴar wato a iya farfaɗa a cikin gashin kai wanda ya haɗa da a aske wani ɓangare na gashin kai a bar wani ɓangare kama da tukkaye da akan yi ko kuma da yadda samari gayu suke yi sai a aske ƙasa-ƙasan gashin kai zuwa abinda ya shafi goshi ya tafi wajen kunnuwa wajen wuya duk za a aske amma kuma can sama sai a bar wata bukka tana harkarta wasu kuma saboda ƙwarewa ma ko tace kan ba za a yi ba shi ma rashin tajewar waidu wayewa ne duk marayan cewa ne duk ci gaba ne duk tafiya ne tare da zamani to irin wannan askin haramun ne a cikin shari'ar addinin musulunci sannan wa kalmul azfar da kuma yanke farauta cikin abin da aka umarci annabi Ibrahim da shi wani tufin ifri da kuma tsinke gashin hamata shi gashin hamata tsinke shi ake yi daidai da yake ba kowa ke iyawa ba waɗansu malaman suna ganin من فر مسلمي باب تا قرا ابو قد دا الى قيدا اكوي ابن ذا كشافا يا زما يا توك قامك تسيجي wannan gashin na hamata ba da tada ya fidda jini ba ko kuma kana cici da baki zaka tsinje cikin sauri kamar wata boda da ake sawa zaka iya askewa cikin tsa zaka iya tsiyewa cikin sauki wallahu alam kuna ganin ka iya amfani da shi abu daga ba cikin wannan kalima din nan akwai halqul anati aske mara ba tsafta bane ba mutum ya bar marasa dubu dubu da gashi ko wani lokaci hakan nan babu kyau wannan da mata duka da kuma maza sannan abu na gaba shine wal khitan da kuma kaciya kaciya tana da cikin wadansu mahafin na addinin musulunci wanda galibi maza su ne wannan sunna take gaggata a kansu fiye da yadda yake a wajen mata duk da yake matan ma akwai irin nasu wanda wanda suka san fannin suke yin kaciyar mata duk da a wayewa irin ta zamani suna ganin ƙawayancin haka kuma ba zamani ba hatta wasu daga cikin magabata sun kyamaci wannan sunna ta kaciyar mata ciki ina iya tunawa hada Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana ganin karhancin yin kaciyar mata amma dai hadisi ya inganta tabbatacce cewa akwai wannan dan cikin addinin musulunci abu na karshe shine wal istinja da kuma tsarki wa'annan su ne ake fahimtar ma'anar kalimat din tan da Allah ta'ala ya jarrabi annabinsa annabi Ibrahim da yayi su kaje kai waɗansu abubuwa guda goma ya kuma kama yin waɗannan abubuwan har guda goma din babu kwata a ciki wanda sai suka dace da yadda Allah ta'ala yake nufi da shi shi sa Allah ya bada shaida ya ce Ibrahim ya cika wannan hukunce-hukunce ko dokoki har guda goma Allah ta'ala ya sa mu dace shine ma'anar fa'adan mahunna ma'anar shi fa'adda hunna ta matin Ibrahim ya zo da wannan ayyuka cikakkun su yanda suke yanda Ubangiji subhanahu wataala yake nufi qala ta'ala lahu daga nan sai Allah madaukin sarki ya ce mishi inni ja'iluka lin-nasi imaman lalle ni zan sanya ka ka zama imam ka zama jagora ga mutane ai qudwatan fid-din ka zama abun koyi a addinance haka Ibrahim yake har kafa ta nabi domin shi kan shi ne talibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kan umarce shi cewa ya bi aqidar annabi Ibrahim wa tabi' millat Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikeen saboda Ibrahim tabbata ya tabbata abun koyi a cikin addini ala wa min zurriyati ay auladi ij'al a'immatan daga cikin ƴaƴana ma ka sanya waɗansu limamai jagorori ga mutane ala la yanalu ahadiz zalimin Allah ya ce alƙawari na ne cewa zan sa wasu zama jagorori ga mutane a addinance baya haɗawa da azzalimai musamman zalamatul kufri azalimai zalunci din na kafirci ay alkafirina minhum dalla ala annahu la yanaluhu ghayra zalimin abinda ke nuna cewa lallai alƙawarin Allah irin na daga darajar mutum ya mai sheshi shugaba a addini ga mutane lallai baya haɗawa da azzalimai shine aya da ke tafe a baya akwai wani ɗan sharhi nan da muka yi cin karo da shi an samu daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma daidai inda Allah ya ce wa izzala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin qala sai Abdullahi ɗan Abbas yake cewa ibtalahu Allahu bi taharati Allah ya umarci annabi Ibrahim ne da yin tsarki tsarki shine wannan kalimatin yace khamsun fir ras wa khamsun fil jasad. Sarki iri-iri guda biyar sun shafi kai, sauran guda biyar kuma sun shafi gangar jiki. Sirrasi qasfu sharib wal madmama wal istinshaq wa siwak wa farqu ra's. Wannan sarkin da ya shafi kai guda biyar din da suka shafi kai sune yanke gashin baki da kurkurar baki, musamman lokacin alwala, da shaƙa ruwa lokacin alwala, da wanka, wasuwa da kuma asuwaki. Duk wannan suna da dangantaka da abin da ya shafi wanka ko alwala. Sannan wakar ƙur'an da wannan tsaka kai din, wannan tsaka kai din ya taƙaita ga shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kamar yadda bayani ya gabata. Mu a wajenmu a wannan wato a shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko dai ka bar gashin kanka dukan shi gaba daya, ka tabbatar da kana tsaftace shi, kana sharce shi, kana tabbatar da tsafta a ciki, zai zama abin sha'awa. Ko kuma askewa za ka yi, to kana da zaɓi a aski, ko ka yi kafso ka rage, ko kuma ka yi ƙwaryar molo duka, duk wanda ka yi baka da matsala insha Allah. Amma dai ka wargaji wani rabi, wani ɓangare ka bashi, wannan ba a yadda da wannan ba, Allah Allah Sulama ya hana wannan sai da kai. Sauran abubuwan da suka shafi ɓangaren jiki na wannan at-tahara din da Abdullahi ɗan Abbas yake gaya mana shi ne taqlimul azfar. Akwai yanke farauta ko kumba ta hannuwa da kuma ta ƙafafuwa baki ɗaya, wa halqul ana, akwai kuma aske wato gashin hamata, abun abin da ya shafi
aske gashin mara abun wanda ya shafi
wani tafi la'imdi da sai zama an wanke wajen da ruwa maimakon sharewa da abin sharewa. Ya halatta idan an yi tsuguno, idan abun akwai hoge ko dutse wanda za a share wannan ƙazantar da shi, kuma sharewar ta sharu, ko kuma tolin taifa kamar yadda ake amfani da ita a zamanance, ita ma takan wato ɗauke wannan najisa ɗin, kuma ɗaukewa mai kyau. Idan an samu haka to tsarki ya tabbata. Amma idan aka yi amfani da ruwa wanda ya tafi kowane gamsarwa, kamar yadda mai littafin Risala ya faɗa a cikin littafin sa na Risala, yake cewa in an tsaya a ɗaya na waɗannan wato kunce-kunce na tsaftar mafita guda biyu bayan gida ko ƙauye, kowanne ya ka tsaya ya yi, sai ya ce amma dai mu a wajenmu mun fi sha'awar a ce a haɗa biyun duka gaba ɗaya. In ko za a tsaya a guda, da wankewa da ruwa ya fi gamsarwa. Sannan ya ce wa ƙalal Albani mawqufun sahih, wannan asarin da muka karanta magana ce ta Abdullahi ɗan Abbas kamar yadda muka faɗa. To a tsayawa akan cewa maganar su ce ko bayanin sa ne ko sharhin sa ne, hanyar da hakan ta zo hanya ce ingantacciya, inji Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji ƙarfi da gafara. Idan kana so ka tabbatar da wannan hukuncin na Albani, ka duba sahihu Abi Dawud juz'i na ɗaya shafi uku hadisi mai lamba 94, Muslim a cikin sahihinsa hadisi mai lamba 261, akwai wata ruwaya makamanciyar wannan, inda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashrun min al-fitra, akwai waɗansu ayyuka guda goma suna daga cikin ɗabi'a, suna daga cikin halitta ta asali: qasfu sharib, datse gashin baki, wa ifa'ul lihya, da cika shige mu. Shige mu ba a so a riƙa ƙwatarar wani abu a cikinsa, a bashi ya sakata ya wala. Wastiwak, da kuma yin aswaki. Wastinshaqul ma, da shaƙa ruwa. Wa qasfal azfar, da kuma datse akai ba ko kumba. Wa ghasl marajim, da kuma wanke abin da ya shafi hamada wa natbul ibdi da tige gashin hamada wa halqul ana da kuma aske mara wanke kasulma da kuma yin amfani da ruwa wajen tsaftace mafita guda biyu bayan gida gaidi ko kuma abin da ya shafi bauri cikin wayannan abubuwa guda goma da muka ji a wannan hadisi wanda malamin yace yana cikin sahih muslim abu ɗaya ne kawai ya bambanta da goman da aka yi bayani a kan su shine ifa'ul lihiyyah cika wato gemu cikar gemu ko barin gemu ya cika ya batse ya sha kawansa ya sakata ya wala wannan sunna ce ta mazaje bayan Allah amma daga annabawa alaihi wassalatu wassalam da kuma salihan bayi mabiya annabawa na gaskiya saboda ganganci ne da kasada mummuna daga namiji yana kyamar aje gemu yana ta yan dabaru yana ta yan kwane-kwane wai tunaninsa kar a ce ya tsoha ko kuma tunaninsa kar ya je neman aure da ce ba da zan mai gemu guzo guzo ya manta cewa tafiya ta riga ta wuce saninsa yan matan da zawarawan yanzu sun fi shi'ar masu gemu din yayin da ake maganar sunna duk wani abin da ya shafi ma wannan ai ba a kawo shi sunnar annabi ce eh sunnar annabi ce sunnar annabawa ne sunnar annabawa ne to bakin rai bakin fama sai ka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ayyuka irin na hukuma da suke da doka akan aje geme to su a iya suna da uzuri idan doka ta aikin su ita ce ta hana yin gemu din kuma ba ka da wata hanyar da zaka bar wannan aikin sai kai ko kuma da duk musulmi za ku bar aikin zai zama kuma cutuwa ga al'umma musulmi gaba daya to sai ku rike kiyar kiyayya ku da wannan fada da sunna din a zuciyar ku ku je ku yi aikin a matsayin karhan kare zama ɗau'an kar ku zama kun bi wannan dokar ba ku da matsala da ita a'a ku tabbatar da doka ce mai matsala larurar zamantakewar ƙasa kurin ya sa kuke wannan aikin amma ba don haka ba to da ku bar aikin ku riƙe sunnar manzon Allah shi ne ya fi zama alkhairi a gare ku malam mai lissafi ce wani titul akhirati illa an takuna al-madhmadha abu na goma na manta shi in ji shirawi na wannan hadisin sai ce in dai ba ya zama kurkuren baki ba ne ba sai zama kamar da bayani gabata abubuwan sun maimaitu in banda abin da ya shafi ifa'ul lihiya cika gemu wallahu a'lam aya ta gaba Allah ya ce wa idza annal baita
wa idza annal baita mathabatan linnasi wa annahu wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baytiya lit-ta'ibin wal-'akifin wa ruk'i sujud
wa idza anna al-bayta mathabatan lin-nas hakanan ka ambaci sa'ad da muka sanya shi wannan daki wato ka'aba kenan ya zama mathabatan lin-nas wurin neman lada ga mutane wurin da ake ziyarta don a kaɗaita Allah da bauta don a kambara ubangiji subhanahu wata'ala a sabbaha shi a nazzaha shi a tabbatar da kaɗaitarsa kuma a bi dokokinsa don neman lada shi ne masabatin linnan wa amnan sannan muka mai da ɗaki ya zama aminci zaman lafiya da lumana da sakin jiki da walwala da katin kare ɗakin Ka'aba sai ka ji ba ka da wata damuwa ba ka da wani baƙin ciki kuma duk inda ya maka kaza ba ka zauna in ba buƙatar ma'aikata masu kula da wurin da taso ba ba wanda zai je tafi daga nan wurin ba irin wuraren ku ba ne ba duk inda ya maka daɗi nan za ka zauna sai dai kamar da yake faruwa yanzu akan ware wuraren zama na mata da wuraren zama na maza a farfajiyar masallacin kenan amma lokacin da ake tawafi wannan babu wani bambanci tsakanin wurin da namiji zai tawafi da kuma wurin da mace za ta tawafi. Tabbas wannan wuri ya an ga sunansa na masabatan linnasi wa amnan, lalle wuri ne na neman lada ga mutane, ta yadda idan ka lura da wani mai ibada wato zai dauke hankalinka ya sa ka kyautata masa zance a tsakani da Allah yake yin wannan ibada din, kaga ya dukufa ya dukufa ya tsaya ka'in da na'in yana roƙon Allah yana addu'o'i, wani lokaci har yana zubar da ƙwalla bai san mai ke kusa da shi mai ke bayan sa mai ke, ya riga ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala har sai zama abin kallo wurinka. Zuciyar ta yadda ta gaskata da dukkan alƙawarin da aka yi ma wanda ya je wannan wuri don bautar Allah, ya yadda kuma ya dukufa yana yin wannan. Sannan baka tunanin wani zai maka wani abu don mauta ko don cutarwa, in ba ƙarfin hali irin ɗan adam ba ya za a yi ka tafi wannan wuri da nufin ka cutar da wani. Wanda wurin Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ma ya yi nufin zalunci ko wuce gona da iri nufi kawai, Allah ya ce sai ya azabtar da shi.
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم وان دي نبن كيتن إياكا جزالنشي أول نموري فعلا نذقه من عذاب أليم زام تنتنا مثلا نوئي na azaba wanda suke mai raradi niyya kawai ka ba a aikata, babu inda ke da wannan nazar a fadin duniyan nan ba maka wannan masallaci mai albarka ba. Waɗanda suka je Allah ya ba su ikon koma, wanda ba zai ba Allah ta Allah ya more mu da yadda za a yi su je wannan wuri ko aikin hajji ko umra, Allah ta Allah ya cishe mu. Wa idza annal baita masabatan linnas wa amnan, ka ambata lokacin da muka mai da ɗakin ka ba ya zama wurin maimaitawar zuwa ga mutane, ai marji'an ya tubu na ilai in kulli janibi, wuri wanda suke kwarara zuwa gare shi ta kowane ɓangare duk duniyan nan gaba ɗayanta. Akwai bayan Allah waɗanda zuciya suna nan makale da wannan wurin suna hamaza hamada su ga cewa Allah ya hore mu damar zuwa wannan wuri. Allah da falala yake. Wasu sun je sun koma sun maimaita, sun koma sun maimaita, wani ma da alaka da mai sau nawa ya je wannan wurin a rayuwarsa ba ya iya gaya maka ko sau nawa ne. Wani kuma yana ta hankoro ya samu ya je, wanda bai samu iko ba a rayuwarsa bai je gurin ba, bai da wani laifi, bai da wata kasa, bai da wata tuhuma ta ɓangaren ubangijin sa subhanahu wa ta'ala, domin dama da ya shar'anta an je sai zai ce liman istata'a ilayhi sabila, Allah ta'ala ya sa mu dace. Ka ambata sa'ar da muka mai da wannan wurin ya zama wuri da ake kan kai abin nan kai komo a kansa, ana ta kwarara zuwa wurin daga kowane bangare na duniya. Wa amnan ay ma'amana lahum min az-zulmi wal ghawarati alwaqi'ati fi ghayrihi, Allah ya tsare garin Makka albarkacin wannan daki na Ka'aba daga zalunci da kuma kai hare-hare irin na mamaya wanda akan gani a wannan suraren wanda ba wannan ba, amma shi ita Ka'aba Allah ta'ala ya tsare ta haka ba za ta faru ba da ita da yardar Allah har ƙasa ta nade. Kar rajuli yulqa yalqa qatiruhu, kana rajulu za ka ga mutum yalqa qatila abihi fihi fala yahiju, mutum zai iya gamuwa da wanda ya kashe mai uba a nan a Ka'aba ya ga shi wannan shi ne wanda ya kashe mai mayafinsa, amma ba za ga ya afka mashi da kamawa ko kuma da zane ya ɗauki fansa ba. Saboda mai, saboda Allah ta'ala ya ce wa idza annal baita masabatan linnasi wa amnan, to wannan amnu din shi zai hana mutum ya ga wanda ya kashe mai uba ko wanda ya kwace mashi mata ko wanda ya kore shi wurin aiki ko wani abu makamancin haka, ba zai fada mashi da fada ba, saboda wurin gaba ɗaya wuri ne na aminci. Wa takhudhu ko banu Isra'ila ku maida min maqam ibrahim musallan wurin da ibrahim ya tsaya lokacin da yake bin umarnin Allah da ya umarce shi ya gina wannan daki tare da taimakon ɗansa isma'il alayhi salatu wassalam to wannan wurin inda annabi ibrahim ya tsaya shirin sa na ci gaba da gina dakin kaaba to wannan wurin kuma da shi ya zama wani wuri na musamman musallan na yin wato wuri na yin sallah wannan umarni ne daga Allah a qira'a ta wanda mala ya karanta wata khidu ya zama fi'il amr kenan qira'ar war suna karantawa da fataha kha wata khazu sai zama fi'il madi kamar da zama labari ake ba idan karanta da wata khazu ya zama jumla khabariya idan karanta da kisra ya zama jumla insha'iyya jumla khabariya wato labari ake bayarwa wanda al'adar labari in ba wajen Allah ya fito ko manzonsa ba malaman balaga da malaman mantiki suke cewa al-khabar yahtamilu as-sidqa wal-kadhib amma banda na Allah ko manzonsa wannan shi kadan gaskiya ne shi ko insha shine abinda ba zai dauki kace ƙarya ake ko gaskiya ake duk maganar da ba za ta iya ba da kafar a ce ƙarya ka faɗa ko gaskiya ka faɗa ba ita yanda take haka take yanda ka ji ta haka take to wannan idan ka ce mai insha shine kamar umarni in kalle ka kana zaunan ce miƙe tsaye za ka ce a ƙarya take yi ko za ka ce a da gaske ne ko kuma in tambaye ka me ya amfanin wannan kyamarar tambaya kenan ko to ita wannan tambayar za ta yi wa ce ƙarya mai ita yake yi ko gaskiya ya faɗa irin wannan labaran su ne ake ce ma insha duk maganar da ba za ta iya ɗaukar a ce gaskiya ko ƙarya ba to su ne insha idan an ce wa takhiru ya zama jumla insha'iyya wallahu a'lam wa a'lam to shi ne ya ce ya bani isra'il irin da'watu tuwajja ilaihim yace abin da yasa na fassara da banu isra'ila cewa su ake magana da zuwa nan wurin saboda ai magana gaba daya su ake huskanta da ita bi tadhkirihim albaytal madluba ittijahuhu minhum ana tunatar da su wannan aikin da aka nemi su huskance shi banahu jadduhum al'ala ibrahim aikin da kakansu babban shine ya tsayu da ginin wannan daki na Ka'aba wannan kakan nasu babban kuma shine annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bil maqam ibrahim jaddihim al'ala alladhi gharibun indakum wanda wannan ya zama bako a wajen ku wa fi qira'a bi fatahi al-qa kama inda bayani gabata wa dhamiru idhan lin-nas wa taqadhu sai zama an-nas wa ma'anahu وإذ أن البيت مثابة للناس واتخذ الناس وفي كل ترغيب وفي كل ذلك ترغيب لليهود أن يدخلوا ملة أبيهم إبراهيم وتكرا كدوكا أقول فتسروا كسو يهودا سجين يهودانشي سبع كدر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن دك دنگن تكر سبنا قوما مثلا شين إبراهيم ما يفهم من ينعى أبدا بير سكرا ما wato su ne tushen yadda duniyar yau take gaba ɗaya ya haifi isma'il layin musulmi kenan da larabawa da sauransu kuma shi ibrahim ɗin shi ne ya haifi ishaq layin su banu isra'ila kenan domin ishaq shi ne mahaifin yaƙubu yaƙubu kuma kamar yadda aka sani shi ne mahaifin ya'yan nan guda goma sha biyu wanda suka haɗa da annabi yusuf alayhi salatu wassalam a cikinsu wanda wannan tsatsan ne su ne ake kira banu isra'ila wallahu a'lam to lallai wannan kaka nasu babban kaka ne kuma mu ma babban kaka ne a gare mu gaba ɗaya duk tushen ya sake komawa wuri guda daga nan kuma a ci gaba da nausawa a tafi har ga wato tushe na asali gaba ɗaya annabi adam alayhi salatu wassalam da ya ce musallan ai kulke shi makana salatin wuri na yin sallah ku koma da al-qiblar ku ta koma can ku koma addinin annabi Ibrahim ya zama shine fuskantar Ka'aba dan bautar Allah subhanahu wa ta'ala ai wajhata salatin wa qiblataha wa laysa al-maqsud huna al-hajar alladhi qama alayhi Ibrahim ite mala yace da aka ce wattaqizu min maqam Ibrahim musallan ba ana dubin wannan dutsen da ake cewa maqam Ibrahim wannan aka ga shi wata kwalba idan ka je dawafi in ka ga ka samu iko kale ka haye ga alaman sawu da kafa kan wani dutse wanda aka ce annabi Ibrahim ne ya taka wurin Allah ya so ya ba shaidar sawun annabi Ibrahim akan to wallahi wa'ala to ba shi ainihin wannan dutsen ake magana ba da aka ce wata kalmar maqam Ibrahim musallan dan kada zama kamar dutsen ake bauta damuwa Ibrahim yayi amfani da wannan dutsen lokacin gina Ka'aba ya taka shi ya dan kara masa fita dan jin saukin tora blo Allah ya ce wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il
وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ
Allah ce wahidna mun yi alƙawari ila Ibrahim wa Ibrahim wa Isma'il da ɗansa Isma'il ma'ana amarnahuma mun ba su umarni an tahira baitiya muka ce masa ku tabbata da tsarkin wannan ɗakin nawa inda Allah subhanahu wa ta'ala ai adima qaharatahu min al-awtani ku tabbata da ya tsarkaka barin gumaka da akido na maguzanci na gargajiya na kunna ya girma kaka da irin wannan canfe-canfe din nan da makamantan su ku tabbatar da an daina yin haka a wannan ɗakin nawa saboda me dan amfanin liqa'in dan amfanin masu dawafin ɗakin masu zagaye ɗakin masu kewaye ɗakin da sunan dawafi ko walakibi da kuma amfanin waɗanda suke zaune a wajen ƴan gari ƴan kasa indijin na garin an gane ko war ruku'i sujud da kuma masu ruku'u masu sujuda masallata kenan jam'u raki'in wa sajid ay al musalli fana ku tabbatar da wurin yana da tsarki na ma'ana da kuma tsarki na hisbi tsarki na ma'ana shine tabbatar da tauhidin Allah a wannan daki tabbatar da babu wani shawa'ibu shirki wasu alamomi na shirka na gargajiya a wajen tsarki na hissu kuma a tabbatar da ba a girke guma ka bayyanan nuga sanar ana bautu ta musu ba a wajen an kauda su an tabbatar da tauhidi dama ba ma Ka'aba ba sauran masallatai mai gaba daya Allah ta'ala ya girmama su ya kaunace su ya sharrafa su ta hanyar jingina su zuwa gare shi da lafiya masallatai nasa ne kama daga Ka'aba har wannan da muke ciki da sauran masallatai gaba daya Allah ya ce wa annal masajida
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada
sai inda baya amuru masajidallahi
inna إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
ومن منع مساجد ومن أظلم
ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة عذاب السعير ولهم في الآخرة عذاب عليم
dukkan wayannan ayoyi da Allah ranma ya karanta sakon da muke so mu zikira a ciki masallatai dukkaninsu na Allah ne duba ayar farko Allah ya ce wa annal masajida ai jami ne nan ko wa annal masajida sai ya ce mai lillahi kaga kayan shi ne dukkanin masallatai gaba daya ballantana ko masallacin Ka'aba masallacin farko da Allah ya fara girkewa don a tabbatar tauhidin sa da yace wa annal masajida yace kuma lillahi yace bala ta da'u ma Allah ahadan kar ku kira kowaye tare da Allah a Allah kada yake kira a masallaci shi sa ina mamakin wanda ke ce mu kansa musulmi musamman a cikin wannan al'ummar ta ƙarshe ya karanta wannan ayar a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul jinni amma kuma ka ga a masallacin da ya gina zai bautar Allah ta ga akwai hoton waɗansu shehannai hoto kuma a cikin masallacin zai iya kiran sunayen waɗannan shehannai ya gabatar da buƙatunsa zuwa gare su ko kuma aƙalla yarjuhum yana fatar su yi mai wani abu shehannai wanda dubu ayar abin da ke cewa wa annal masajida lillahi tunda kayan Allah ne fa la tad'u ma Allahi ahadan saboda kar ku kira kowa tare da Allah ku bar mu Allah kayansa ta yi wa wani ce duk ana kira Allah Muhammad to wane ne ya ba da izini ai Allah ne ya ba da izini a hada da sunan Annabi Muhammad a lokacin kiran sallah kiran sallah ma bai yi ba in ba sunan Annabi Muhammad kuma shari'a ce da Allah ta'ala ya karanta Allah ne ce za a yi kalmar shahada ta shigowa musulunci dole a hada da sunan Annabi Muhammad in ba a hada ba kalmar shahadar ba ta yi ba musuluncin bai shigo ba dole he da sunan shi to dan Allah a duniya sama da ƙasa kawo mun mutum na biyu kuma da za a goya bayan Annabi Muhammad kawo na biyu kuma na ce wannan matsayin Allah ne da kansa ya faɗa alam nashraha laka sadrak
bismillahir rahmanir rahim alam nashraha laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك
نعم
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
أنك على
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
الله أكبر الله أكبر wanda ya ce wa rafa'ana wa rafa'ana 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 laka zikira wane wannan kaɗin annabi Muhammad ne ko ba shi ba ne ko shehu ne shehu ne gausu ne kudubu ne ko watadu ne to waye wane ne Allah ya saka muku da alheri. To yanzu Allah ne ya ba da izini bayan ya ce bala ta da umma Allahi ahad ne ce amma banda Muhammad shi na yadda ku hada da suna na da naki. Sallallahu alaihi wa sallam. Kaga ba da matsala a nan. Amma baya ga Muhammad na ran ne da Allah duk wanda ka kawo ka zai karba ba dan ba za ka yi ba bai saka ba. Za ka sha mamaki tsoho da jibgegen riga da alkyabba da zabgegen rawani
da dogon tarbi har kasa eh saboda isa da matsayi ko sallama kai miki ba zai an samu yana bibi da baki saboda akwai dogon tarbi a hannunsa yaje gaban Allah da ƙari yayi ma Allah ƙari Allah ya ce daga shi sai Annabi Muhammadu shi kuma ya ƙara da shehun angonsu ko garinsu ko aqidarsu ko dariƙarsu wallahi dallahi Allah ba zai ansa ba domin addu'a ta jabuce shi kuma Allah tayyibul la yaqbalu illa sai tayyiban sura ka masallate na Allah ne hatta wancan ayat da Allah ranma ya karanto ba kana lil mushrikina an ya'muru sai masajidal lahi dan maka ga Allah ya jingira masallate zuwa ga kansa sai yace innama ya'muru masajidal lahi dan ma sake jingira masallate zuwa ga kansa dan tabbatar da mallaka tun masallaci na Allah ne haka da kaje masallaci kaji bayan Allah da manzansa shi ma manzan sai ba akwai gaba sai gabar da za a ambata da shi ta zo in ba ta zo ba kana iya yin banna kai kwaba dan Allah baya mai karambani inda yace ka hada da sunan Annabi Muhammadu anan ne za ka hada da sunan sa inda bai ce maka ka hada ba fa za ka hada ba ina fata an bayyana domin kowa da matsayinsa idan aka samu wannan to an samu ibada mai tsarki an samu ibada mai tsafta an samu ibada mai asali insha Allah ba gaurai ayi da kamar da Allah ta'ala ya shar'anta kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar wannan da ake kira ibada tun aka masallaci duka na Allah wala ta da Muhammad ahadan kar ku kira kowa tare da Allah hatta wannan ayar da aka nuna masu hana abaudata ma Allah a masallatayyan Allah azzalimai su ne lamba ta daya ya ce wa man azzulamu mimman mana'a masajid Allah nan ma sai da Allah ya jingina masallatai zuwa ga kansa babu wanda ya kai zalunci fiye da mutumin da ke hana masallatan Allah an yi zikara bi hazmuhu a ambaci sunan shi Allah a cikinsu wasu aji kharabiya amma ya fafutukar rusa masallatan Allah amma daina ganinsu a manta da duk wata alama ta musulunci idan kana neman azzalimai wanda suka fi kowa shahara a zalunci lamba ɗaya to su ne wanda suke hana a kira sunan Allah a masallatan Allah tun da masallatai kaya ne na Allah musamman jagoran masallatai kuma shine wannan masallacin na Ka'aba da ake magana wanda shine lamba ɗaya a cikin dukkan masallatan duniya wanda yake mafi falala na biyu a cikin masallatan duniya mafi falalar ibada shine masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke Madina masallaci mafi falala ko biye da wa'ancan na uku a duniya gaba ɗaya shine Baitul Maqdis wanda ke cikin Jerusalem wanda yake karkashin kulawar Yahudawa muna roƙon Allah ta'ala ya anso mana shi dawo hannun masu tauhidi da izinin sayya wanda sune masallatai guda uku wanda Annabi ya ce su kadai ne masallatan da za ka iya shiri kai guzuri ka dauki wato passport ka ba hukuma ta baka visa ka biya tikiti musamman kadai dan kaje ka ziyarci wannan masallaci duk duniya wannan su ne ake da izini a niki gari a kai ma kowane ɗayan su ziyara da sunan ziyara kurin kaje ko da sallar nafila ka samu kai a ciki to bukata ta biya ka cika wannan abin da ake nema wurin ka ko damar da ka samu su kadai ne inda aka yadda a niki gari a tafi dan ziyararsu idan ka aba ne wanda muke magana a kai to ita kuma ta bambanta da sauran har wa yau tana nan a matsayinta in dai ka amaza ka ziyara za ta kai ta to ba a yadda ba ka ketare miƙati ba ka yi wanka na musahabi ka shiga harami ka fara labbaik allahumma labbaik labbaik umra hatta gara haka isa garin makka idan ka je ka samu da ka aje nan guzurinka ko dakin da kai masauki to kai dai zaka wuce Kaaba ka je kai tawafin dakin nan zagaye bakwai idan ka gama ka sha ruwan zannan ka jika jikinka da yi tabarrukan sai kuma ka ƙara sasa ba da Marwa nan ma ka kewaya kamar ne shari'a da ya kai umra amma su sauran masallacin nan su sunan ba a wannan ibadar atan ba a shar'anta ba kuma ba wani dan karambanin da zai je ya zai tawafin wurin kuma sai yayi tawafi yayi umra a wajen ba umra dole sai a Makka wannan masallacin da Ka'aba da ake magana to da Allah ta'ala shike tsara addinin sa kuma da ya tsara shine daidai sannan idan ka ziyarci masallacin manzon Allah a Madina to shi kaga ba maganar miƙati balan naka sa ihrami a kawai zaka tinkari masallaci kamar da zaka ji ga kowanne masallaci idan lokacin sallar farilla ne ka shiga jami'i akai sallah idan ba lokacin sallar farilla bane ka samu ri kai tahiyatul masjid da wanda ka shiga bazai da alwala kai tahiyatul masjid daga nan sai ka shiga wato ziyara shine ka tabi rauda ta inda gefen kabarin yake ka je gaban kabarin kai sallama gaida manzon Allah ka matsa gaba kai sallama gaida abokin sa Abubakar ka kara matsa gaba kadan kai sallama gaida Umar dan Khattab radhiyallahu ta'ala daga nan yake dan ka gama wannan ziyara daidai taula kuma in ka fito sai ka je ka ziyarci Baqi makabatar Madina ga ta nan kusa daga fitowar ka masallacin ga ta kana kallon shingen ta bayan nan ka same ku sai ka je ka ziyarci Uhud bayan nan ka je ka ziyarci Masjid Quba su ne wuraren da aka shar'anta maka in ka shiga garin Madinatul Munawwar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ziyarta daga nan kuma sai sauran yawon bude ido duk inda zaka je ba wannan ba a cikin garin Madina to sunan sa yawon bude ido kamar ziyartar Masjid Qiblataini ko kuma sabo masajid sab'atu masajid ko kuma sauran wurare kila Bi'r Uthman wanda wurin yanzu an bai da ya zama wani katafaren hotel masokin baki wanda har yanzu wannan rijiyar da Annabi Sayyidina Uthman ya tsaya an yi maintaining ta a tarihanta har yanzu ita ake wato dana nan ana ririta ta ana raya ta ko kuma kace za ka ziyarci jami'atul islamiyya ta Madina wannan dai duka rage naka in dama ta samu sai ai wannan domin kamar da na faɗa bude ido da kuma ita tafiya ita kanta mabudi ne na ilimi in an samu dama sai ai wannan amma dai kamar da bayani gabata batun dawabi batun sa'ayi batun wane ne wannan sai a Makka ake yi Allah ta'ala ya sa mu dace to da aka umarci Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il lalle su sabunta ginin wannan ɗaki kuma su tabbatar da tsaftace ɗaki din daga dukkan wa'ansu shawa'ib shirki waɗansu abubuwa da sukan yi kama da gargajiya kunne ya girma kaka camfe camfe bautar gumaka duk a kauda wa'annan daga wannan ɗaki a tabbatar da ɗaki ne na tauhidi da kuma girma Allah da kadaita shi da bauta shi shi kadai subhanahu wa ta'ala nan ne inda zamu kwana wannan addu'a ta mu ta yau abinda makaranta dai dai Allah ya ba mu lada da yin aiki da shi wannan muka yi kure Allah ta'ala ya bai mana Allah ya sa alqur'ani ya cece mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk